الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي sha bakwai ko sha shida ga watan Muharram shekara 1444 daidai da 14 ga watan August shekara ta 2022 a cikin karatun mu na littafin mabahis fi ulumul Qur'an na Mannahul Kaftan Allah ya masa rahama yau shine darasi na uku muna cikin gabatarwa wato muqaddama imala yace wa min asharil mufassirina min as-sahaba yana daga mafi shaharar malaman tafsiri a cikin sahabbai al-khulafa wal-arba'a halifofin nan guda hudu Abubakar Umar Usman Ali wa ibn Mas'ud وابن عباس وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبير ودنن سن شهر سوسي وجن تفسير القران ا cikin sahabbai wa kad kasrati riwaya fi tafsiri an abdullah bin abbas wa abdullah bin mas'ud wa ubay bin ka'b yace riwaya ta yawaita ta tafsiri daga Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Mas'ud da kuma Ubay bin Ka'ab wato a cikin su ma waɗanda suka fufuce aka fi samun ruwayoyi na tafsiri daga gare su to su ne waɗannan guda uku Ibn Abbas Ibn Mas'ud da Ubay bin Ka'ab amma duk da haka wa maruwiya anhum la yatadammanu tafsiran kamilan lilqur'an abinda aka rawaito gare su bai kunshi tafsiri cikakke na alqur'ani ba wa inma yaktasiru ala ma'ani ba'd alayat yakan takaita ne akan ma'anonin wasu ayoyi bi tafsiri gamidha su fassara abinda yake ya shiga duhu a cikin ayar wa tawdihi mujmalaha ko su bayyana abin da yake a dunkule wasu ayoyin da suke bayanin su sai su bayyana su me yasa ba su yi tafsiri cikakke ba tun daga Fatiha zuwa Nasi saboda su ba su da matsalanciyar bukata zuwa ga wannan su larabawa ne na asali larabcin su bai riga ya gurbata ba haka daliban su tabi'ai yawancin su larabawa ne waɗanda ma ba larabawan ba sun tsaya sun koyi larabcin sosai larabcin da baya da buƙatar sai an yi ta dogon bayani shi yasa tafsirin sahabbai zaka ga ba wani dogon bayani suke yi ba fassarar kalmomi ne da kamar yanda ya faɗa da bayanin mujmal da bayanin nasikh wal mansub da bayanin asbabun nuzul shikenan shine abin da shi yasa ake kokonto akan wani littafin tafsiri da aka ce Ibn Abbas ne wai ya rubuta shi ko kuma aka rawaito daga gare shi Tanwir al-Miqyas najin sunan sa binan tafsiri Ibn Abbas tun daga Fatiha zuwa Nasi kace a shi Ibn Abbas ai lokacin su ma ba a yi rubutun ba fara rubutun tafsiri a rubuta tun daga Fatiha zuwa Nasir amma tabi'una amma waɗanda suka shahara a tafsiri a cikin tabi'ai fashtahara minhum jama'atun jama'a da yawa sun shahara daga cikin su akhazu anis sahaba wanda suka rawaito daga sahabbai wajtahadu fi tafsir ba'd al-ayat suka yi kokari wajen fassara wasu ayoyi. Fashtahara min talamiz ibn Abbas bi Makka, Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Ikrima Mawla ibn Abbas wa Tawus bin Kaysan al-Yamani wa Ata' ibn Abi Rabah. A cikin almajiran Abdullah bin Abbas a Makka, tabi'an da suka shahara a wajen tafsiri, wanda suka yi zaman dirshan a gaban Ibn Abbas, suka koyi tafsiri, mashahuran cikin su sune Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrima, Tawus bin Kaysan da Ata bin Abi Rabah. واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. A cikin almajiran Abdullah bin Mas'ud kuma na Iraki, domin shi a Iraki mafi yawancin rayuwarsa yayi, a nan ya kafa makaranta ta tafsiri da fiqhu da hadisi. To wanda suka yi fice a almajiransa tabi'ai su ne Alqama, Masruq, Aswad, Amir al-Sha'bi, Hasan al-Basri da Qatada bin Di'ama as-Sadusi. Qala ibn Taymiyyah. Now, to aha, washtahara min talamiz Ubay bin Ka'b al-Madina, Zaid ibn Aslam wa Abu al-Aliya wa Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi. A cikin almajiran kuma Ubay bin Ka'b, wanda shi kuma a Madina ya zamansa ya rayuwarsa, to akwai tabi'ai daga cikin almajiransa Zaid ibn Aslam da Abu al-Aliya da Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi. Washtahara min talamiz Abdullah, to mun yi wannan, qala ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya ce, wa amma tafsir, amma kaga tafsiri, fa a'lamun nasi bihi, wanda suka fi kowa sanin tafsiri su ne wa, ya ce ahalu Makka, mutanen Makka. Me yasa suka fi kowa sanin tafsiri? Li'annahum ashabu ibn Abbas, saboda su ne almajiran Abdullahi ibn Abbas. Shi kuma kowa ya sani addu'a ma annabi ya masa, Allah ya sanar da shi alqur'ani. Kuma bayan da wannan addu'a ya zage dantse bayan wafatin annabi, ya ta bibiyar sahabbai, yana ta kwankwadar ilimi daga gare su har ya tara dimbin ilimi. To shi yasa kuma ya samu zama a Makka tsawon shekaru masu yawa yana koyar da tafsiri. Mutane daga ƙasashe daban-daban suna ta zuwa wajensa suna koyan tafsirin nan. To wannan ya sa ya yi fice ya fi dukkanin sahabbai a wajen tafsiri. To almajiransa su ne kamar Mujahid da Ata bin Abi Rabah da Ikrima Mawla bin Abbas wa ghayruhum min ashabi bin Abbas, da wasunsu dai na almajiran shi Ibn Abbas, ka Tawus wa Abi Sha'fa wa Sa'id bin Jubair wa ghayruhum. Wa kadhalika ahli al-Kufa, wanda suke bin su sune mutanen Kufa, min ashabi Mas'ud, almajiran Ibn Mas'ud, wa min zalika ma tamayyazu bihi an ghayrihim, daga wannan akwai abin da suka bambanta da sauran da shi. Wa ulama'u a'im ahli al-Madinati fi tafsir, malaman Madina kuma wanda suka yi fice a tafsiri sune irin su Zaid bin Aslam, alladhi akhadha anhu Malik fi at-tafsira, wanda a wajen Zaid bin Aslam Imam Malik ya koyi tafsiri, a wajen sa ya koyi tafsiri, shi kuma almajirin Ibn Mas'ud. Wa akhadha anhu aidan ibnuhu Abdurrahman wa Abdullah bin Wahab, kuma dansa Ibn Wahab Abdurrahman da kuma Abdullah bin Wahab duk sun koyi tafsiri daga shi a Zaid bin Aslam. Wallazi ruwiya an haula jami'an, yace duk abubuwan da aka rawaito daga waɗannan gabaki ɗayansa yatanawalu ilma at-tafsir wa ilma gharib al-Qur'an wa ilma asbab an-nuzul wa ilma makki wal madani wa ilma an-nasikh wal mansukh walakin hadha kulluhu zalla mu'tamadan ala riwayat bit-talqin. Yace abinda suka koyar ya kunshi ilmin tafsirin da ilimin sanin garibul Qur'an. Aka ce garibul Qur'an sune kalmomi da ba a fiye amfani da su a Larabci na yau da kullum ba, ko kuma kalmomin daga ma'anarsu gama garin ma'ana, amma kuma sun zo da wata ma'anar ba wannan da aka sani ba a cikin Al-Qur'ani. To irinsu su ake cewa garibul Qur'an. Saboda haka sai malamai su a lokacin su wa'annan tabi'ai su ne suka fara buɗe wannan ƙofa. Tafsirin nasu yawanci garibul Qur'an suke. To daga baya kuma kamar yadda zamu gani sai aka mamaye da shi ya zama fanni. Aka ware littattafai da suke bayanin ma'anar kalmomin Al-Qur'ani. Wasu kalmomin zaka ga sanannun kalmomi ne. Ba su da kamar a haka sai ka ga ba su da buƙatar sai an yi fassararsu, kamar kalmar al-ilmu, al-ma'rifa, al-gina, al-wane ne. To amma in dai sun zo a Qur'ani, to a irin wannan littafan na garibul Qur'an za ka ga ya kawo su, domin yana ba su fassara ne, fassara ta al-Qur'ani. Ayoyin da suka gabaci ayar da kalmar ta zo da ayoyin da suka zo bayan ayar da kalmar ta zo, me suke magana a kai, to wannan shi yake nuna a nan ga ma'anar da ta zo da ita. To shi ne sai ka ga kalma ɗaya ta zo da ma'ana biyu, uku, biyar, har goma ma a cikin Al-Qur'ani. Dan ana lura da me siyaqul kalam ɗin. To shi ne amfanin irin waɗannan littattafai na garibul Qur'an. Kada ka zo ka ce to ai na san ma'anar kalmar fitina, saboda ka duk inda kalmar fitina ta zo ka fassara ta da fitina, ka ce ai dai ba wani ba wata kalma ce mai tsauri ba. A'a, al-ilmu garibul Qur'an sai a ce ma fitina ta zo da ma'anar shirka, wal fitinatu ashaddu min al-qatl, shirkar da suke kai ai ta fi muni fiye da kashe mutane. Fitina ta zo da ma'anar azaba. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati, ka gani, wanda suka fitini mu'minai da fitina ta zo da ma'anar jarrabawa. Wa nabalukum bisharri wal khairi fitina wa ilayna turja'un, fitina ta zo da ma'anar rudu ko azaba ko rashin tabbas. Ala fil fitinati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. To haka zai ta jero ma, zai ta jero ma. To kaga duk inda kaga fitina zaka ce fitina, to ka zama fitinan nan kai ma. Wannan sai mu ce zo ya jefa mutane cikin rudu da abin nan. To littafin da yake jigo a cikin ilmu garibul Qur'an shine garibul Qur'an na Ragibul Asfahani. Sunan ma littafin kenan, garib ayil Qur'anil hakim na Ragibul Asfahani. duk so nawa kalma ta zo a Qur'ani da ma'ana nawa ta zo da zai kawo ma yanda ake binciko kalma a cikin dictionary to haka ake binciko kalma a cikin shi wannan garibul kitabul garib din hagan saboda malam malamai sun wa alqur'ani hidima to wannan ne kuma ya haska wa malaman hadisi su ma sai suka yi ilmu garibul hadis sai akai alfa'iq fi garibul hadis akai an-nihaya fi garibul hadis shine mafi girma a cikin littafin an-nihaya fi ga shi ma in kaga kalma a cikin wani hadisi to ba lalle ma sai ka bi sharhin kalmar ba kawai sai ka dau an-nihaya sai ka budo kamar yadda ake budo kalma a cikin kamus sai ka ga ya kawo ma ta zo a hadisi kaza ga ma'anarta ta zo a hadisi kaza ga ma'anarta ta zo a hadisi kaza ga ma'anarta shikenan ilimi dadi ne da shi kuma wahala ne da shi yanzu duk wannan abubuwan da aka faɗa ba sauki bane al-fa'iq mujalladi hudu ne an-nihaya fi garibul hadis mujalladi biyar ne yanzu ko su bin in ka je kasuwa sai ka tafi da kusan 25,000 eh su biyu kawai to shi sa wai wani ya tambayi ɗansa ya ce kai wane ilimi kake koya ne ya ce hadisi ya ce to ka ɗau ilimin talauci ce siyan littafi ba zai baka ka tara kuɗi ba siyan littafi ba zai baka ka tara kuɗi ba saboda duk mas'ala an yi littafi a kanta duk mas'ala sai ka ga an yi littafi duk wani babi wani sai ka ga an yi littafi mujalladi 25 mujalladi 10 mujalladi wani sai a ce sai an je Masar za a same shi wani sai an je Morocco wani sai an je Saudiya wani sai an je ina ne to kaga in kace za ka yi tasiye Allah ya ji ka wani malamin mu ya ce in ka dakata wani littafi ne na wa'azi ai ta faɗan mutuwa shu'ara ya ce in ka dakata wannan littafin ko zo gane ba za ka ce ba saboda maganar mutuwa ake ta yi ba sassauci ta maganar mutuwa ya ce yana ɗalibi yana tsoron gidan wani mutum yana kwana mutumin mai kuɗi ne to irin mutum yana maimaita karatun na yana ja yana fassarawa kullum sai ta yin shu'ara ya ce wata ran da daddare shi mai gida ya fito ya yafa gwado ya ce kai wallahi in baka daina yin littafin nan ba ya ce to za ka ban min gidan nan ka ban min tsoro na ya ce kai ba ka da wani karatu sai na mutuwa daina komai za a yi a kama maganar mutuwa ya ce to ko ka daina ko ka ban min tsoro na ka je can ka je kai ka mutum tun a da yawa yake son mutuwa to wa ilmu asbabun nuzul ya kunshi ilimin dalilan saukar ayoyi shi ma ilimi ne mai zaman kansa aya kaza a ce ga dalilin da yasa aka saukar da ita abu kaza ne ya faru aka saukar da aya kaza wa ilmul makki wal madani da ilimin da ke bayanin ayoyin da aka saukar a Makka da waɗanda aka saukar a Madina wa ilmin nasikh wal mansukh da wanda yake bayanin ayoyin da aka shafe da ayoyin da suka shafe su walakin hadha kulluhu zalla mu'tamidan ala riwayati bit talqin amma duk wannan fa ya dogara ne akan riwaya da kuma faɗa da baki bitalqin alakantawa ma dalibai malami yana zaune ya ce aya kaza abu kaza ne ya sauka akan ta kaza da kaza aya kaza su kuma saboda kwanya da suke da ita da kan gado sun haddace dan abin da suke rubutawa ba mai yawa bane. To ana nan za a asar tadawiyin sai lokacin rubuta littattafai ya zo, aka ga waɗannan masu wannan kaifin basirar masu ƙwaƙwalwa kamar rukoda kamar mamari sai mutuwa suke masu raunin hadda suna zuwa, masu saurin mantuwa suna zuwa. Aka ce to fa lallai sai an rubuta littattafai, shine hadisi ma a lokacin aka rubuta shi. Umar bin Abdul Aziz ya ba da umarni ya ce duk malamai su rubuta hadisan da suka sani su rubuta su. Ya ce fa inni khiftu durusal ilmi bi zahabil ulama, ya ce ina jin tsoron ilimi zai kau, malamai suna mutuwa, duk wanda ya mutu ya mutu da karatunsa, duna bai rubuta shi ba, an binne shi an binne ilimin. To ya ce a yi rubutu. To a lokacin aka yi har na tafsirin ma duk aka rubuta, suna hau su wane ne duk aka rubuta. Fil ƙarni sani, a ƙarni na biyu, wato farkon shekara ta ɗari da wani abu aka fara rubutun. Wabada a tabayin hadis, sai aka fara da rubuta littafan hadisai bi abwabihi almutanawwi'a, da babukan sa mabambanta. Da farko aka fara tattaro hadisan kawai ba tare da an ware hadisan tsarki, hadisan alola, hadisan wane ne ba, kawai so ake dai a yi documenting da hadisan kawai a rubuta su. Aka zo aka rubuta, daga baya kuma sai aka ga to ai ya kamata a rinka ware kowane babi ga hadisan da suka zo, kowane babi ga hadisan da suka zo, sai aka yi wannan. Daga baya kuma sai Imam al-Bukhari shi ne farko wanda ya buɗe ƙofar cato, tun da duka hadisan nan haɗe suke da ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba, shi kuma bari ya ware sahihan kawai, shi ne ya tace sahihan. Sai kuma Muslim, dama ɗalibinsa ne, shi ma ya kwaikwaye shi. Daga nan kuma sai ƙofa ta buɗe a ware sahihan hadisai kawai. To sai wasu kuma suka ce to ku tun da kun ware sahihan, to mu kuma bari mu ware raunana. Wasu suka ce to mu kuma bari mu ware na ƙarya, wanda ƙarya aka yi annabi bai faɗa ba, kowanne a tona asirin wanda ya ƙirƙire shi. An faɗi na hadisin a ce wane ne ya ƙirƙire shi, an faɗa a ce wane. To haka abubuwa suka yi ta tafiya, babu ilimi da ake rubutu a kansa irin ilimin hadisi. Kullun yi ake, kullun daren da ka shiga kasuwa sai kaga sabon littafin hadisi. Ko tsoho ne can ba a taɓa buga shi ba sai yanzu, ko kuma kai yanzu ka san shi, ko kuma wani sabo ne yanzu wani ya rubutu a kansa. Musamman kuma Sahihul Bukhari da Muslim, kullun aiki ake yi musu, har yanzu sharhi ake musu. Maƙiya suna ta gunaguni, suna ta tsaye gungumi, suna wani kuskus, suna mulmul da baka, wai so suke a daina karanta Buhari da Muslim. To yanzu kuma ake daɗa mazabura, suna ƙoƙarin kore mutane, yanzu mutane ma suke kifuwa a kan ma Sahihul Bukhari da Muslim. Kamar ma sai wannan abin da suke zama taki ga su Bukhari da Muslim ɗin, kamar daɗa mazuga mutane suke yi. To rana in ta fito, ya za a tafin hannu ya kauce ya toshe ta? Hai, ba zai yi ba. Wa ya aballahu illa an yi tema nurahu walau kada hal mushrikuna. Wa shamila zalika ma ya ta'allaqu bit tafsir, wannan ya hada da abin da ya shafi tafsiri. Su malaman hadisi su suka fara ma rubuta tafsiri, domin a littafan hadisi da aka yi babi sai suka ware babu tafsiri ko kitabu tafsir, ko a Sahihul Bukhari kusan wato rabin mujalladi ne kitabu tafsir, tun daga Fatiha zuwa Nasi, duk abinda aka samu ruwaya daga annabi, daga sahabi, daga tabi'i, haka ya ta kawo babu kaulin lahi ta'ala sai ya faɗa aya sai ya kawo babu kaulin lahi haka yi to su suka buɗe ƙofar to bari a rinka rubuta littattafan tafsiri ma gaba ɗaya wa jama'a ba'd al-ulama wasu malamai sai suka tattara ma ruwaya min tafsirin al-Qur'ani al-Karimi ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda aka rawaito daga annabi na tafsiri aw ani sahaba ko daga sahabbai aw ani tabi'ina ko daga tabi'ai washtahara minhum mashahurai a cikin su sune Yazid bin Harun as-Sulami al-mutawaffa wanda ya mutu shekara ta 117 da Shu'ba ibn al-Hajjaj wanda ya mutu a shekara ta 160 da Waki' ibn al-Jarrah wanda ya mutu a shekara ta 197 da Sufyan ibn Uyayna wanda ya mutu a shekara ta 198 da Abdurrazzaq ibn al-Hammam ibn Hammam wanda ya mutu a shekara ta 211 wa ha'ula'i jami'an dukkanin waɗannan kanu min a'immatul hadisi malaman hadisi ne dukkaninsu sai kuma suka yi ware littattafai musamman na tafsiri to kaga kun aka ce malamin hadisi zai yi tafsiri zai fassara ne da fassararwa fassara annabi da sahabbai da tabi'ai sai su kawo haddasana haddasana ko kalma ɗaya ce kalma ɗaya sai sun kawo mata isnadi wa fakihatan wa abba sai su ce haddasana 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 qala annabi ko qala umar ko qala waye haka sai sun kawo mata isnadi fa kana jam'uhum litafsir sauraka har hada tafsiri da suka yi jam'al libabi min abwabihi wani babi ne tafsiri bil ma'sur suka yi ولم يفصلنا من تفاسيرهم شيء مكتوب باب wani rubutaccen abu da ya sani da mu daga tafsiran da suka yi siwa mahatuta in banda rubutun hannu da aka samu na tafsirin Abdurrazzaq ibn Hammam to amma dai alhamdulillah duk an haddace saboda haka wanda suka zo bayan su sai duk suka rubuta to wanda ya bude kofar tafsiri da sunan tafsiri ya kawo tafsiri bil ma'sur ya kawo istinbadi na hukunci ya kawo maganar lugha yayi tarjihi in an samu sabani shine shaykhul mufassirina shehim malaman tafsiri ibnu jarir at-tabari shine yace summa nahajana hajahum ba'da zalika jama'atun min al-ulama sai wasu daga malamai kuma suka bi tafarkin nan nasu wada'u tafsira mutakamilan lil qur'an su kuma sai suka wasu kai tafsiri cikakke na alqur'ani tun daga bismillah har zuwa min aljannati wan nas wifqa tartibi ayatihi bisa tsarin ayoyin basu bar koda aya daya ba washtahara minhum wanda yafi shahara daga cikin su shine wa ibn jarir at-tabari al-mutawaffa sanat wanda ya mutu a shekara ta 310 daga hijira yanzu muna shekara ta 1444 in ka ɗebe 310 saurana 33 to sune shekarar da Ibn Jarir yake ya mutu mutuwarsa zuwa yanzu shekara 1133 ga tafsirin sa nan kullun ana karantawa kaga amfanin yin abun alkhairi amfanin yin abun alkhairi lokacin da zai rubuta tafsirin sai ya ce da dalibansa kuna so a yi muku tafsiri suka ce eh yace to kamar ya kuke so girman sa ya kasance suka ce ah to malam ba kai zaka yi ba mu muka san me zaka rubuta ai kai zaka yi sai dai ka dai kwatanta ka gani sai ce to ai kamar mujalladi 300
Tun a lokacin?
Tun a lokacin, sai ko ya dafe kai. Waye ayyukan mutum ya karance shi ya mutu. Ya ce, ni da zan rubuta ban mutu ba. Sai ku da za ku karanta, ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Himma ta ragu, ɗalibai ba su da himma. Ce, to, bari a taƙaice daga 300 ya dawo 30. Shi ne ya yi tafsirin nasa wanda yanzu kwali guda ake sai da shi, in ka je kasuwa ka ce tafsirin ɗabari, to kwali guda za a ɗauko ma. Yanzu ina jin zai yi 120 ko 150. Dubu ɗari. Sanda na sai nawa 1015, 1994. 1015, kawai kawai ta yi 120 ɗin yanzu. To, shi ne yawai wannan da ya yi yanzu wai ashe a taƙaice ne ba, shi ba haka ya so ba. Shi ba haka ya so ba. Kuma yanzu ba sama da shi a duk tafsirai. Duk wanda ya zo fahuwa iyalin alaihi, daga shi za a ce ƙalibun jarir, ƙalibun jarir, ƙalibun jarir, ƙalat tabari, zakarahu tabari, haka ake ta yi. Sa mutum ya daure ya yi wani alhairi a rayuwarsa, jinjinan abinda za a yi ta tunawa da shi. To kuma babu abin da yake wanzar da sunan mutum irin ilimi. Domin in ka gina masallaci garin ma zai iya tashi gaba ɗaya, duk a watsi a bar garin. Yanzu ga Andalus, Spain, da gari ne na musulunci, amma yanzu ina musulunci? Babu. Kaga wannan ladan ya yanke, tunda babu. Amma ilimi, ga shekara 1100, ga su Ibn Taymiyyah, aka ce ba ka yi aure ba, ko don ka haifi ‘ya’yan da za su zama sadaka jariya su nema addu’a, ya ce, ai, zan bar ‘ya’yan da ba sa saɓa wa iyayensu ko ba sa mutuwa. Haka ce, to, ba ka yi aure bai na za ka gaji ce ga littattafai? To, ya rubuta littafi sun kai 1000. Daban-daban da yana daga cikin ashabul al. Ai, akwai malaman da aka tabbatar sun rubuta littafi a rayuwarsu ya kai 1100. To, Ibn Taymiyyah, Suyuti suna daga cikinsu. Saboda su ma kullum sai ka ga wani sabon littafi a ce na Suyuti na Ibn Taymiyyah. Akwai masu 500 irinsu Ibn al-Jawzi, akwai masu 100, akwai masu gwammai. Wani kuma Allah zai masa baiwar ya yi guda ɗaya tankadda 100 ko tankadda 1000. To, kowa da irin baiwar da Allah ya masa. Allah ya ba mu rabon mu muwa. Amma ba abin da ya fi wanzar da mutum sunansa da ladansa sama da ilimi. Ilimin kuma sama da rubutu. Ka rubuta ka ajiye, ka rubuta a buga a yaɗa. Ko Turawa sukan ce publish or perish. Ka rubuta ilimi ka buga, ko kuma in ba haka ba in ka mutu ka mutu kenan. To, abin takaicin mu yanzu a ƙasar Hausa ba abin da aka fi watsi da shi da rashin damuwa da shi irin littafi. Ma mutum ya yi rubutun sai dai ta jin ɗumi da shi, ya ta ɓoye shi kamar zunubi. Wani ba ya sa'a bayan ya mutu an zo tarkacen kayansa sai a ga wasu inda jahilai na yanzu zai to wannan takardu in banda dai abin malami ne wanda duk sai a tattara su a ƙone su. Wasu a bar su a can wajen azara ko ɓeraye su cinye su ko gara ko ruwa ya zo ya wanke rubutun bira. Shi kenan, sai dai a ba shi ladan niyya. To, Allah ya kiyaye. Wa haka za bada a tafsir. Haka dai tafsiri ya fara awalan da farko bin naƙali ta hanyar naƙalitawa an tariqat talaqi war riwaya ta hanyar rawaitowa da kuma karba summa kana tadawinuhu sannan aka fara rubuta shi ala annahu babu min abwabil hadisi a matsayin wani babi ne daga cikin babubukan littafan hadisi summa duwina ala istiqlalin sannan aka zo aka rubuta shi bisa wato cin gashin kansa wan firadin shi kadai wata tabi'at tafsir bil ma'sur to daga nan kuma sai littafan tafsiri da aka rawaito daga annabi da sahabbai ya tabibiya wannan yayi nasa wannan yayi summa tafsir bil ra'ayi sai kuma aka zo ana yin tafsiri da ra'ayi in an ce tafsiri da ra'ayi ba ana nufin kawai mutum ya ce ni ina ganin fasara wannan ayar kaza ce wannan ma ya ce ina ganin bil ra'ayi yadda mutum zai yi wata fahimta ko ya ciro wani hukunci daga ayar ko ya ciro wani li'irabi ko wani abu na balaga ko wani abu da ya shafi zamantakewa ya fahimta kuma fahimtar bata ci karo da komai na addini ba shine a tafsiri bil ra'ayi shi yasa ma aka kasa shi biyu kamar yadda zamu karanta a can gaba a tafsiri bil ra'ayi al-mahmud wa tafsiri bil ra'ayi al-mazmum eh domin akwai wanda suke sun zo da ra'ayyukan su na shiririta da aqidin su na barna sai su zo su dauko aya su lankwasa ta su juya ta dan tabdo ta goyi bayan wannan aqida ta su to bi ra'ayil mazmumi kenan to din wannan babuka ne zamu yi sa gaba wa bi iza'i ilmin tafsir a gefen ilimin tafsiri kuma kana ta'alifu la mawdu'i sai kuma aka zo aka rinka rubutun akan alqur'ani amma wani mawdu'i za a ware ayoyin da suka yi magana akan wannan mawdu'in su za a debo sai a fassara su fi mawdu'atin tattasilu bil qur'ani mawdu'an da suke da alaka da qur'ani wala yasagana mufassir anha wanda kuma dan mai wanda zai tafsiri baya da wadatuwa ga barus to a wannan fa allafa ali ibn al-madini shaykhul bukhari al-mutawaffa sanat 234 hijriya fi asbabin nuzul ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ya mutu a shekara ta 234 sai rubuta littafi akan asbabun nuzul sannan a wa'allafa abu ubaid al-qasim ibn sallam shi kuma wanda ya mutu a shekara ta 224 ya rubuta littafi akan an-nasikh wal mansukh ayoyin da aka shafe da wanda suka shafe su wa fil qira'at da kuma qira'o'i na al-qur'ani wa'allafa ibnu qutayba ibnu qutayba shi kuma wanda ya mutu a shekara ta 276 ya rubuta littafi fi mushkilil qur'an sun sa mushkilil qur'an ko to ba fataha bane mushkilil qur'an ayoyi da a zahirin su ake ganin su kamar masu rikitarwa ne kama a ce aya kaza ta ci karo da aya kaza kamar ta ci karo da aya kaza to sai ya kawo ya ce a kowace ga matsayinta wannan ga abin da take magana akai wannan ga abin da take magana akai kamar misali haza yawmu la yantiqun wala yuzanu lahum fa'atazirun da yace wala yusalu hamimun hamima fahum la yatasaalun duk suna nuna in aka je kiyama ba mai tambayar kowa kowa ta kansa yake sai wani waje ya ce ko fahum yawma idhin yatasaalun su a wannan ranar za su rinka tambayar junan su har ma su rinka cewa malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashrar attakhadhnahum sukhriyan am zaqat anhum al-absar to nan an ce ba mai yin wata tambaya nan an ce nuna kuma suna yin tambaya sai aka ce a al-qiyamatu mawaqifun ya ta alkiyama lokaci lokaci ne yanayi yanayi ne akwai rintsin da an aka shiga to la ya takallamu na ba mai yin magana akwai rintsin da kuma hayyaci zai dan dawo zaki ana ina wane ana tambaye tambaye to shine wancan a inda ba a tambayar shine ayat ta magana wannan inda ake yin magana shine aka yi magana to irin su sura shil Qur'an da kuma inda muzindikai domin shi ibnu Qutaiba shine wanda ya rubuta muhtalaful hadis kun san littafin ko to akwai littafin sa muhtalaful hadis irin abinda wayannan yan tamore dinnan suke su ce ai hadisi kaza ƙarya ne ya ci karo da Qur'ani ai hadisi kaza ƙarya ne ya saba wa hankali hadisi kaza ƙarya ne ya ci karo da hadisi kaza ah ya saba wa al'ada ya saba wa waqi'iyya to ashe ba yau aka fara ba kaga Ibn Qutaiba tun shekara ta 276 ya mutu shekara 1100 shi ma da wani abu 200 da wani abu to tun a lokacin mutsiyatan suka fara akwai wani ko Amr bin Ubayd ne ya kawo labarin nasa shi Ibn Qutaiba yace da yazo kan hadisi Ibn Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi nutfatan 40 yawman nutfatan thumma yakuna alaqatan misl zalika hazuwa karshen hadisi sai ya ce wannan hadisin ya saba wa kimiya ya saba wa hankali musamman inda aka ce sai ya aiko mala'ika sai ya ce ya rubuta ajalinsa da wai sai ya ce wace uwa ce wace mace ce mai ciki ta taba jin mala'ika ya shiga mahaifarta yayi magana waya saba hankali ai ba a taba ji ba ya ma za a yi ya za a yi kuma da wani hadisin da a lafazin da sai ce sai mala'ika ya ce rabbi azkarun am unsa namiji zai zama ko mace sai ce ashe ba ma Allah ne wai yake halitta ba wai mala'ika ne aka ce annabi ne fa ya faɗa wa sha'abi ne ya rawaito daga wane wane ya rawaito ya ce kaga ko Abu Huraira da zan gan shi ya ce ya faɗa mu hadisin sai na ce masa ƙarya kake kai ƙarshe ma da aka matsa sai ya ce kai ko annabin ne ya faɗa zan ce ba akan haka muka yi imani da kai ba ba mai imani da kai don ka kawo mana abin da ya saba wa hankali ba saboda ya zama kenan su hankali suke bautawa to irinsu ya yi wa raddi tun a wancan lokacin mushkilul Qur'an littafai biyu ya yi mushkilul Qur'an da kuma muhtalaful hadis ana kiransa kuma ma mushkilul hadis to malice wa ha'ula'i min ulama'il qarni salis al-hijri duk wayannan a karni na uku suka rayu to shi kenan sai mu tsaya anan to kaga magana da muke dazu ilimi in kai ilimi duk wani rudu da za a zo da shi a duniyar nan ba zai jijjiga ka ba ba zai girgiza ka ba ba zai wani kulle ma kai ta wani mamaki ba kana bi sai kaga daga wani dan rudin aka kwafo wannan an yi irin wannan rudin a baya ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qabli duk wani izgilanci da za a yi wa addinin Allah to da can an yi kawai maimaitawa ake to Allah ya tsare imaninmu.